sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Laraba 7 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Liz Truss ta zama Prime Minister Britania a jiya Talata a hukumance wadda ta mai gurbin Boris Johnson da ya murabus a watan Yuli. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matuƙar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Yan sandan Canada sun kewaye wani gida da bindigoji yayin da suke neman wanda ake zargi da daɓa wuƙa wa mutane a Canada.
To, kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa an hallaka 'yan bindiga sama da 20 a jihar Taraban Najeriya kuma an ce wannan somuntaɓi ne.
A wannan an somuntaɓi ne daga daji ta so ba za ta zo harkan kunta.
Sannan ƙwararru na cewa lallai kan Burtaniya ta samu sabon shugabanci. To amma za a gage wurin manufofin tsohon Prime Minister Johnson.
Waɗanda suka tayar da kayan baya kuma suka yi takarar wannan mukami sun suri shi suna su samu nasarar kakkaɓe mutanen Boris ba tunda ita Liz Truss tana cikin amintattunsa.
Kamar kowane asubahin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faris Sangina ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Liz Truss ta zama Prime Minister Britania a jiya Talata a hukumance wadda ta mai gurbin Boris Johnson wanda ya murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya Talata a Balmoral, Scotland da sarauniyar Ingila Elizabeth, an buƙaci Truss ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a ƙasar Scotland yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce Prime Minister ta 15 da sarauniya Elizabeth ta nada kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta 4 a cikin shekaru 7 kacal wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan a siyasar Birtaniya. Ganawar Truss ta faru ne sa'o'i bayan Johnson ya tafi Scotland don ganawa da sarauniyar. Daga baya Truss ta koma London da yamma ta bayyana abubuwan da gwamnatinta za ta sa a gaba a cikin wani jawabi ta talabijin a wajen gidan Prime Minister da ke lamba 10 a Downing Street. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matuƙar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Cibiyar Zaporozhye da ke tsakiyar ƙazamin fada a tsakanin sojojin Ukraine da na Rasha a kudancin Ukraine. Halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa ba ne, kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar Ukraine da al'ummarta shi ne a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu. In ji hukumar nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar. Hukumar ta IAEA ta ce ta ga barna mai yawa a tashar amma bata dora laifin kan kowa ba. Rasha wacce dakarinta ke kula da cibiyar tun a farkon mamayar da ta yi da kuma Ukraine wadda injiniyoyinta ke aiki a tashar kowanne na zargin juna da kai harin. 'Yan sandan Canada sun kewaye wani gida da bindigogi jiya Talata a wani wurin da aka ware ma 'yan asalin ƙasar inda aka yi ta daɓa wa mutane wuƙa a ƙarshen mako. Hukumomi sun yi gargaɗin cewa sauran waɗanda ake zargin na iya kasancewa a yankin. 'Yan sanda sun aika da sanarwar gaggawa ta wayoyi suna neman mutane su fake. Suna masu cewa mai yiwuwa an ga wanda ake zargin Miles Sanderson a gandun da aka ware na James Smith Cree First Nation. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ji mutane suna kururuwa da gudu sai ya ga ƴan sanda sun kewaye wani gida. ƴan sandan sun killace hanyoyi da ke zuwa cikin yankin da aka ware din. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda mafarauta da kungiyoyin sintiri suka yi taron dangi ma ƴan bindiga a yankin Bali da Gasal na jihar Tarabar Najeriya, har suka yi ikirarin kashe ƴan ta'addar dajin sama da 20 baya ga tarwatsa wuraren buyarsu. Muhammad Salisu Lado gare ka.
Su dai ƴan banga da suke da zama a yankin jihar Taraban sun koyi wannan gangami na haɗin gwiwa ne domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya adabi al'umman jihar. Shugaban da ya jagoranci kungiyar mafarautan wada ko suka yi nasarar kashe ƴan bindiga sama da 20 a yankin Bali da kuma Gasal ya koyi mini ƙarin bayani akan irin nasarori da suka yi tare da alƙawarin cewa ba za a ambaci sunansa ba.
Muna tracing wurare mun shiga wani bangaren da mun ji labari suna na aure mun ji wawa ta sai mun nufa wani wuri kuma mana June nan da yana gefe ta su kyan da su zube da ji.
To ya gefe ku ɗan vigilanti yaya akwai wai da aka ansa masa na rayuka ne ko dai ko babu?
Yaro guda ɗaya ne wanda aka kashe shi.
To amma kamar ƴan su ƴan bindiga ne kamar wanda kuka kashe sun kai kamar kimanin mutum nawa?
Ƴan bindiga dai an aka kashe zai yi magana 20 da.
Malam Zakari Yalli da ke zama ɗan banga kuma mai kishin al'umman jihar sa ya koyi mini ƙarin haske akan yadda suke samun nasara a wannan gwabzawar. Ya ko tabbatar mun da cewa ba iya wannan yankin kare za su tsaya ba, nan gaba kadan za su sake zuwa wani yanki domin ganin kawo ƙarshen wannan matsalar.
Muna cikin halin lafiya, su kuma suna gudun su barkasa. Muna son ne mu zo za mu shiga balin ma amma ba yanzu ba ko sai jibi don ba za mu barkasan haka ta zanna a ce wai mun gama bane. A wannan an so mu kafi ne bika daji ta so ba za ta zo har kan kunta ina gaskiyar magana.
To yanzu yaya an da fara samun zaman lafiya wuri ko dai har yanzu dai abun nan
tunda muka so ma fim baki na fim babu ko sata har yanzu da mu kenan mutanen garuwa ko mun kira su zuwa ga dawowa wannan gari daga garwa zuwa Baba Juli zuwa Anema zuwa Funawo zuwa Baraba duk sun dawo yanzu haka wai su ma za su dawo yanzu haka.
To ko ma ta yaya al'umma mazauna yankin Gasal suka ji da yadda ƴan banga suka haɗin gwiwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar kuma suna ci gaba da samun nasara akan masu tada ƙaya bayan wani matashi wanda ke da zama a wannan yankin ya koyi min bayani akan yadda suke jin daɗin akuwar lamarin har ma ya min ƙarin haske akan yadda suke fama a wannan yankin a can baya.
Kwanakin bayan nan kaga barayi sun zo sun addabe mu na sun kori kauyukan mu na gaba daya. To kaga garwan ma sun taba a nema sun kora yola kari je gagara daɗi kuwa gaba gidan ko an kori mutane a guri.
To amma yanzu wani hali yadda cike yanzu tun da ƴan banga sun shiga ne.
Yanzu kam ƴan banga sun sake haɗuwa da namu sun biyu da na ina ne ina yanzu hari yanzu sun koma yanzu kuma sun koma guri yanzu haka na tuna na can. Eh suna cikin daya sun je Baba Juli an taimake su ma ina gada mota ma abin nan na abinci ma hiris guda aka tura musu Baba Juli.
To ko mahukuntan jiha Taraban suna da masaniya akan irin kokari da kungiyar mafarautan jihar suka yi domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya adabi yankin Bali da Gasal? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Abdulsalam Gaba Mubarak wanda ke zama ɗan majalisa mai wakiltar Bali da Gasal a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wanda ya ce
lallai Salisu ina da masaniya kuma ina ɗaya daga cikin wa'anda suka ba da gudumawa da kuma goyon bayan haka saboda mun yi ƙoƙari mu ga an dakile wannan abun da jami'an tsaro amma akwai wa'ansu ƴan cune wato informa su suka wahal da wannan operation din. Wannan mataki da aka dauka na ƴan banga da kuma maharba da suka shiga wannan yankuna suka tarwatsa wannan mutanen din aka kama na kamawa aka tarwatsa da za a tarwatsa su alhamdulillah.
A lokacin da nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin bakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban amma dai haƙata ba ta cimma ruwa ba. Na kira mai magana da yawon rundunar ƴan sandan jihar yace min dai sai ya nitsa bincike akan akuwar lamarin inda mai sauraro ba zai mance ba yankin Baba Juli da Jabjab da garin Joromano da kuma Sanjirde yanki ne wanda a kwanakin baya ƴan bindiga suka mai da su sansanin holewar su. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Palin ta faɗa a jiya Talata cewa a tattaunawar da ta dade tana yi da manyan kasashen duniya don maido da yarjejeniyar nukiliyar da ta sukurkuce a shekarar 2015 tana mai dagewa kan warware matsalolin da suka shafi batutuwa guda hudu. Batutuwa hudun da kakakin gwamnatin kasar yayi jawabi kansu sun shafi tabbacin da Amurka ta yi cewa za a samar da wata sabuwar yarjejeniya da sassauta takunkumin da aka kakaba mata da kuma sanya ido kan wuraren Iran din da Majalisar Dinkin Duniya ke yi. Kakakin Ali Bahadori Jahromi ya shaidawa manema labarai cewa kamar yadda shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya ce, mun bibi kuma za mu bi batutuwa hudu a tattaunawar. India da Bangladesh sun cimma matsaya kan raba ruwan kogi guda tare da yin alkawarin bunƙasa hulɗar kasuwanci a yayin da suka sake tabbatar da kulla alaka a jiya Talata a ziyarar da Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta kai India. Da yake kiran Bangladesh da sunan babban abokin ci gabanmu da cinikayya a yankin, Prime Minister India Narendra Modi ya ce bangarorin biyu za su fara tattaunawa kan yarjejeniyar tattalin arziki mai inganci da faɗaɗa haɗin gwiwa a bangarori kamar fasahar yaɗa labarai, sararin samaniya da makamashin nukiliya. Gina dangantaka ta ƙud-da-ƙud da Bangladesh abu ne da aka ba shi fifiko a India, wacce ke ƙoƙarin daƙile hanyoyin da China ke yi a makwabtan ƙasashen kudancin Asiya kamar Nepal da Sri Lanka, tare da shirin samar da ababen more rayuwa da shirin Beijing na mamaye aikin hanyoyin yankin.
A gaida Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda kwararru ke ci gaba da yin tsokaci game da nada Liz Truss a matsayin sabuwar Prime Minister Burtaniya. Na baya-bayan nan da ya yi fashin baki kan batun shine Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, wanda a hirarsu da Nasiru Adamu Ilikaya ya ce
gaskiya in mutum ya kalli zaben ita Liz Truss a cikin rigimin da aka yi na cire Boris Johnson, waɗanda suka tayar da kai baya kuma suka yi takarar wannan mukami sun surishi suna basu samu nasarar kakkaɓe mutanen Boris ba, tunda ita Liz Truss tana cikin amintattunsa wanda bata yi wannan wato yankan bayan da suka yi masa ba. Kalubalen da take da shi har yanzu akwai gungun masu adawa da tsarin Boris Johnson wanda kuma zai iya ci gaba da yin tasiri a cikin mulkinta. To amma wannan a tsabar siyasarci kenan. Amma a mulki na kasar Burtaniya yanzu muhimmin kalubale da take da shi na farko shine yadda tattalin arziki da yake taɓarɓarewa kuma mutane suna shiga cikin ƙangin kakanikaye musamman a tsarin tafiyar da arzikin yau da gobe, tsadar kayayyaki da kuma musamman tsadar kayan na energy, gas da kuma fetur da diesel da sauran abubuwan da suke samu. Shi gas yana da amfani sosai saboda musamman in hunturu ya zo kusan duk kasashen Turai da shi suke amfani, suna dumama gidajensu da ma'aikatansu har ma titunansu a wasu wurare saboda iya samun tafiyar da rayuwarsu. To yakin Ukraine ya sa Russia tana rufe hanyoyin da ake samun gas ana siya daga wurinta, ko a wannan satin ta sake datse shi. wata matsalar kuma da ake gani za ta iya kawo wa Italist Ross kalubale tsarin da ta bi da kuma ta tafiyar da mukamin da ta rike na wato sakataren kasashen waje kamar ministan kasashen waje ta karkashin Boris Johnson da shekarun da suka wuce, musamman tsarin da ta bi na dakile masu neman gudun hijira zuwa kasar Ingila da kuma wato rejejeniya da ta yi da kasar Rwanda na tura wa'annan mutanen. Akwai da yawa a cikin kasar Ingila da suke ja da wannan tsari akan ya taka wannan tsarin na ƙanci ɗan adam. Yanzu tana prime minister, ko abin zai iya inganta ne ko kuma zai iya zama mata babban tarnaki a cikin tafiyar da harkokin mulki za mu gani. A ƙarshe kuma tabbas akwai ministoci ko kuma sakatarori za su bar gwamnatin ko kuma sun ma fara barin gwamnatin saboda rashin jituwarsu da tsarin da Boris Johnson ne tafiyar da mulkinsa da kuma ita tana ciki dumu-dumu a ciki.
To a gaida El Hikaya, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnan jihar Rivers Nation Wike ya dage akan sai shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Yoci Ayu ya sauka daga mukaminsa a saman sharafin sasanta rikicin cikin gida na jam'iyyar. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa, tun bayan shan kaye da ya yi a zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP, gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Nation Wike ya ja daga tare da furta kalamai daban-daban da ke nuna fushinsa kan faduwa zaɓen, wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya lashe. Wannan lamari dai ya kawo babbar baraka a jam'iyyar ta PDP, wanda masu fashin baki kan lamuran siyasa ke ganin kan iya kawo wa jam'iyyar cikas a zaɓen ƙasar na shekara ta 2023 mai zuwa. Duk da yake wasu jigajigan jam'iyyar sun tsaya kan cewa babu wani dalili na lalashin Wike, tunda da wasu suka soma ɗaukar matakan ganin an sasanta wannan tankiya, inda a baya-bayan nan ma shi kansa ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ziyarci Wike a birnin London duk dai da yunkurin kashe wutar rikicin. To sai dai kuma daga cikin sharuɗan da Wike ya bayar na rungumar sulhu, hadda cewa lallai sai shugaban jam'iyyar Yoci Ayu ya tsaye da gemu kan alkawarin da ya dauka na cewa zai sauka daga mukaminsa idan aka tsaida dan takarar shugaban ƙasa daga yankin arewacin Najeriya. To ko me yasa gwamnati Wike ya dage kan wannan bukatar? Yakubu Aliyu shine shugaban kwamitin amintattu na kungiyar ci gaban arewa a jihar Rivers, kuma mai magana da yawun gwamnati Wike.
Bayan an gama zaɓe, lokacin da shi mai girma chairman ya je gidan gwamnan Sokoto jagoran mu kenan Aminu Wazir Tambuwal, akwai kalma wanda shi wanda na tabbatar shi da kansa inda ya san kalmar za ta fita, to me yiwa ba zai yi ta ba, da ya ce ma Aminu Wazir Tambuwal you are the hero of the convention.
To me matsalar wannan magana?
Yawa, ai shi uba ne na jam'iyya kuma ƴaƴansa suke takara. Duk wanda ya takara a ƙarƙashin jam'iyyar nan tsani a gurinsa, domin shi ne shugaban jam'iyyar. Kaga bai da gwani, bai da kuma wanda ba gwani ba, kowa gwaninsa ne. Janyewar da Aminu Wazir Tambuwal yayi, kai ka sani ni na sani tayo gwamna Wike zafi. Kuma sai aka je gidan Aminu Wazir Tambuwal, sai shugaban jam'iyya na ƙasa da kansa yake girmama da kuma karrama wannan janyewar da shi gwamna Aminu Wazir Tambuwal yayi. Ma'ana kenan indirectly kaman yayi munnar ka da wancan din. In baka manta ba, interview din Wike tun da yake campaign din shi da bakin sa yace baya san bias. To su suka sani ya suka yoyin din shi har ya amince. Shi mai girma dan takarar mu Wazirin Adamawa ya zo setting committee na mutum 17. cikin komiti din nan an kada kuri'a ba kada ba amma dai ra'ayin mutane 14 ya raja akan cewa sun yi sympathizing da wuke saboda irin wahalar da yau jam'iyya saboda kaza da kaza da kaza su a nasu ra'ayin sun ga shi ya cancanta a ba Maroni mai mutum kuma sai ga bai cancanta ba karshen sai aka zo aka watsar da ra'ayin wannan mutum 14 din aka zo aka dauki ra'ayin mutum 3 to ko kai ne a matsayinka na dan jarida tsakaninka da Allah wannan abun zai maka zafi ko ba zai maka ba domin abu ne wanda dama kai ka ce baka zo aka zo kuma aka kodaita maka sannan bayan ka kawo zuciyarka kana san abu kuma aka zo aka yi maka juyin mulkin da babu mutunci babu girmamawa a ciki zai maka zafi ko ba zai maka ba
to sai dai kuma shugaban jam'iyyar ta PDP na kasa Yoci Ayu ya mai da martani kan bukatar ta wuce
lokaci ne an zabe ne in zonna PDP shekaru guda hudu yanzu ban kai shekaru daya ba ma maganan zabe a Atiku ko an zabe mutum daga Benue bai shafi position na chairman ba saboda haka da muka yada ayin zoni na position na party cewa ko wani ya ci zaben party bai shafi wanda zai ci executive ko national assembly ba saboda haka ni na ci zabe duk yan Najeriya sun zabe ne yanzu a cikin constitution ne muka yi wannan so wannan bai wani abu ba laifin na yi ba wani laifin na yi ina gyara party ya zaman daidai inda za mu shiga siyasa mu ci zabe saboda haka wannan haya-haya da ina yin duka wallahi bai damu ne ba daidai ina san ina yin aiki ban sata kudi ba ban yi wani laifi ba ina yin aiki na dole bari na mutanen Najeriya da baki daya lokacin da muna fara PDP wannan yara ne mu gansu ba su yara ne ba su san abin da ya sa mu ka fara wannan party ba mun fara wannan party saboda mutum daya ne zai zama zaman party ba duka mun hada kai su Abubakar Yemi su Adamu Tiro masu jeriga na da Sule Lamido mun cire mutum na gaskiya ne mun hada kai mu fara wannan party kuma wannan party da party na kowa na mutum daya ba bai za mu yada mutum da ya zo lalace mun party ba
to da alama kuma kalaman na shugaban jam'iyyar sun kara tunzura gwamna wike domin kuwa nan take mai da martani a wani taron kaddamar da aiki a jihar sa inda yake cewa su din da shugaban ya kira yara su ne suka dora shi akan matsayin da yake akai duk kuwa da cewa da yawa ba su so hakan ba haka kuma cewa da yayi su suka yi fafutukar kafa jam'iyyar amma ai ya taba barin ta ya koma wata jam'iyyar sabanin su da ba su taba sauya sheka daga PDP ba
but I said we are children yes the children brought you to be chairman of the party are you say you founded this party but you left the party you left the party in 2007 you founded a company you left the company
mashawarci na musamman kuma ga shugaban jam'iyyar na kasa Yusuf Dingyadi ya ce an jahilci kalaman shugaban ne sa'ad da yake bayani akan tsayar dan takara
maganar cewar sanato ya ce an yi aje mukami idan an tsayar dan takara ba ta da makama ba ta da tushe abin da ya ce shi ba zai yi gogara yana shugabancin jam'iyya dan arewa na shugaban kasa ba ya ce muddin dan arewa ya tsaya takara ya ci zaɓe to shi ba zai ci gaba jagorancin jam'iyyar PDP ba domin babu haƙƙi babu adalci ya kawo da lallai shi lokacin da ake maganar canza shugabanci na secondus which is secondus inda lokacin akwai ɗan arewa akwai Ibrahim Shema akwai ɗan Kwambo duk sun fito takarar shugabancin jam'iyyar PDP na kaza kuma duk ana wannan maganar cewar ga ɗan arewa har guda hudu akwai Atiku Abubakar akwai Bala Muhammad gwamnan Bauchi akwai Atiku Abubakar wazirin alama akwai gwamnan Sokoto Aminu wazirin tambuwan akwai kuma wani wanda ya fito takara daga arewa daga Kano amma aka yi saurin hana shi fitowa saboda abin da ake magana a lokacin ana kokarin ba kwankwaso magana domin ya fito takara to maganar da ake magana ta Yoci Ayu ya faɗa kuma da aka sake wannan magana a taron National Executive Council na jam'iyya ya tashi ya ce su kawo mishi inda ya ba su rubuce ko su kawo mishi a audio inda ya faɗi cewar zai aje mukami in an tsaya da dan takara abin da yake in dan takara ce me amfanin ka aje mukamin me mukamin amfanin shugabancin jam'iyya in muka ci zabiya don haka yace muddin biriji ta samu shugabancin Najeriya to zai da ma bukata shugabancin jam'iyya to abin da ya jawo wannan ba kamar tsayi da dan takara mataimakin shugaban kasa ga aka kaima Atiku Abubakar sunayen yan takarar mataimakin shugaban kasa guda uku da aka kai ga gwamnatin Delta da gwamnatin Jihar Rivers da gwamnatin Akwaibo su uku ne ga babu wani taro wanda ya kada kuri'a wanda ya aje mutum ɗaya cewa shi ya zaba duk wannan labari ne magana ce sai suka ce wani ya samu kuri'a kaza ba babu wata jawo kuri'a amma dai duka wannan abu ne wanda ya wuce yanzu an tsaye da dan takara mataimakin shugaban kasa ta abinda zai jawo shi domin hukumar INEC da kowa an kara wannan yanzu muhimmin abu da muke fuskanta shi ne constitution
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari Jindi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
Takaice Liz Truss ta zama Prime Minister Britania jiya Talata a hukumance wadda ta maye gurbin Boris Johnson wanda yayi murabus a watan Yuli a wata ganawar sirri da ta yi jiya Talata a Balmoral Scotland da sarauniyar Ingila Elizabeth an bukaci Truss da ta kafa sabuwar gwamnati taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a kasar Scotland yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce Prime Minister ta 15 da sarauniya Elizabeth ta nada kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta 4 a cikin shekaru 7 kacal wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan nan a siyasar Birtaniya. Ganawar Truss ta faru ne sa'o'i bayan Johnson ya tafi Scotland don ganawa da sarauniyar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matuƙar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Cibiyar Zaporozhye da ke tsakiyar ƙazamin faɗa a tsakanin sojojin Ukraine da na Rasha a kudancin Ukraine. Halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa bane kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar Ukraine da al'ummar ta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu, in ji hukumar nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Jumba Hamza, wanda shi kuma ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.